Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 23 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
Kwararru masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran, kuma cewa yara su fi kamuwa da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kuɗi na ƙarshen shekara da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus. Shugaban Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai dauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya dauka akan baki da ke shiga ƙasar.
To madalla, rundunar ƴan sandan Najeriya ta yi yunkuri da kullo da sabbin dabaru da za su kai ga dakile ayyukan mahara da ƴan ta'adda a ƙasar. Sanator General Muhammad Aduni ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hafsoshin rundunar headquarter ƴan sanda ta Katsina. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa a hukumce hukumar zabe ta CENI a Jamhuriyar Niger ta fitar da sakamakon zaben kananan hukumomi da aka yi, inda jam'iyyar mai mulki ta CENI ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu. Sannan kuma muna tafiya da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kwararru masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran, kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Kwararru a fannin kimiyya na kungiyar NERVTAG sun fadawa manema labarai a farkon makon nan cewa sabon nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kusan kashi 71 cikin 100. Sabon nau'in cutar na coronavirus ya bazu a kudancin Birtaniya a 'yan makonnin nan, abinda ya sa sama da kasashe 40 suka hana matafiya daga Birtaniya zuwa kasashensu. Singapore da Philippines da Korea ta Kudu sun shiga jerin kasashen a jiya Talata. Kasar Singapore ta sanya dokar hana duk matafiya daga Birtaniya shiga kasar har sai yadda hali yayi daga tsakar daren yau Laraba. Philippines kuma ta dakatar da dukan jiragen da za su taso daga Birtaniya zuwa kasar daga gobe Alhamis, jajibirin ranar Kirsimeti. Haka kuma Korea ta Kudu ta dakatar da tashin jirage daga Birtaniya har sai ranar Alhamis mai zuwa, wato jajibirin sabuwar shekara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kuɗi na ƙarshen shekara da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kuɗin shekara na dala triliyan 1.4. A wani bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta, Trump ya jaddada abin da ya kira barnar kashe kuɗi akan wasu shirye-shirye daban-daban da ake sanyawa a kasafin kuɗin shekara na Amurka, kamar tallafin soja ga Masar, ware kuɗaɗe don wuraren adana kayan tarihi da ɓangaren noma da raya gandun daji. Babban dalilin kin amincewarsa da kuɗin tallafin coronavirus shine abin da ya ce taimakon kuɗin da za a ba masu ƙananan masana'antu da annobar ta shafa sosai yayi kaɗan, da kuma yawan kuɗin tallafin da za a ba jama'a kai tsaye. Kudirin wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ba tare da wata jayayya ba ya hada da dala 600 da za a ba galiban Amurkawa, rabin kuɗin tallafin da aka ba 'yan ƙasar a watan Maris. Trump ya ce kamata yayi a ba 'yan kasar dala 2,000 a wannan karan. Shugaba Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai dauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya dauka akan baki da ke shiga kasar. Yana mai cewa za a dauki matakan a hankali ba cikin sauri ba kamar yadda yayi alkawari a yakin neman zaben sa. Abinda kuma ta yiwu ba zai yi wa wasu masu goyen baya a dauki matakin cikin sauri dadi ba. Kalaman da Biden yayi a jiya Talata sun nanata waɗanda wasu manyan masu bashi shawara a fannin manufofin harkokin waje suka yi a wata hira da kamfanin dillancin labaran EFE na ƙasar Spain a ranar Litinin, abinda ya takawa ƙoƙarin sauya manufofin Trump akan masu neman mafaka barki. Susan Rice, wacce za ta zama mai bada shawara a bangaren manufofin cikin gida, da Jake Sullivan, wanda Biden ya zaba a matsayin mai bashi shawara a bangaren tsaron kasa, da shi kansa Biden din, sun yi gargadin cewa daukar mataki cikin sauri ka iya janyo babban kalubale a bakin iyakar. Da yake magana da manema labarai daga Wilmington a jihar Delaware, Biden ya ce ya riga ya fara tattauna batun da shugaban Mexico da kuma wasu abokan hulɗarsa da ke yankin Amurka na Latin akan tsari da lokacin da ya dace a dauki matakin a kuma yi komai yadda ya kamata.
Sannan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To rundunar ƴan sandan Najeriya ta yi yunkuri da bullo da sabbin dabaru da za su kai ga dakile ayyukan mahara da ƴan ta'adda a ƙasar. Sayato General Muhammad Aduni ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hassoshin rundunar a headquarter ƴan sanda ta Katsina. Wakilin murya Amurka Sani Malumfashi ya aika mana da ƙarin bayani.
Cikin jawabin da ya yi wa manyan hassoshin ƴan sanda a headquarter rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina da suka hada da DPOs na wato shugabannin division na fadin jihar mai na hukumar mulki 34 Sufetar janar na 'yan sandan Najeriya ya ce harkar tsaro fa na cikin gida aiki ne na 'yan sanda kuma wajibi ne gare su su zage damtse wajen ganin cewa an murkushe tare da dakile ayyukan ta'addanci.
Recently, we've seen act of banditry moving from the epicenter that we used to know and they are converging in Katsina State. And we have resolved not to allow that, and not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, our cooperative partners like the Miet Allah and other law enforcement agencies.
Sufetar janar na 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma sabanin inda aka saba jin tsuriyar su a arewa maso gabbas da kuma sauran wasu sassa yanzu sun fara taruwa a nan jihar Katsina. A saboda haka ya ce Sufetar janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba. Don kuma mu cimma burinmu na tsaro ya zama wajibi gare mu ƴan sanda mu zage damtse mu sake salo tare da dabarun dakile ayyukan ta'addanci ta hanyar hada hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na fadin tarayyar ƙasar nan da kuma abokan hulɗa wato ƙungiyar Miet Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. Ta wannan hanya ne kawai in ji Sufetar janar ɗan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana masu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana. Wannan in ji shi ne dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar Katsina. Sani Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla an gaishe ka Sani Malumfashi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikacin tsaron Pentagon ta Amurka ta tura wasu jiragen ruwan soja da wata tawagar sojojin ruwa gabar tekun Somalia don su taimaka a wani shiri na kwashe ɗaruruwan sojojin Amurka zuwa wasu wuraren a gabashin Afirka. Wasu jiragen ruwan sojan Amurka biyu sun isa gabar tekun Somalia ranar Litinin, inda suka haɗu da jirgin ruwan sojan USS Herschel Wood Williams wanda ya isa yankin ranar 16 ga watan Disamba, a cewar rundunar sojan AFRICOM. Jiragen ruwan na taimakawa ne a shirin Octave Court da zimmar kwashe sojojin Amurka daga Somalia yayin da suke ci gaba da yin matsin lamba akan 'yan ta'adda da kuma taimakawa dakarun ƙawance, a cewar Pentagon a wata sanarwa. A watan Nuwamba ne aka sanar da cewa shugaba Donald Trump na Amurka na shirin rage yawan dakarun Amurka a Somalia a zaman wani kokari na janye sojojin kasar a duk inda suke a fadin duniya, ciki har da Afghanistan da Iraq, kafin ya sauka daga kan mulki ranar 20 ga watan Janairu. Kimanin sojojin Amurka 700 ke Somalia don su horar da dakarun kasar su kuma yi yaki da ta'addanci. Yawan al'ummar Amurka ya ƙaru da kaɗan a cikin aƙalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020, a cewar alƙalaman da hukumar ƙidaya ta Amurka ta fidda a jiya Talata. Wani lamari da ƙwararru a fannin ƙididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan ƙaruwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cik shekaru da yawa da suka gabata, saboda matakan takaita shigar baki kasar da kuma haifafan da ake samu amma mutumin da aka samu dake da alaka da annobar coronavirus sun kara rage karuwar al'umma a cewar William Frey na shirin wata cibiya da ake kira BNP a takaice ina gani wannan ne abin da aka fara gani akan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma a cewar Frey hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi 0.35 cikin 100 daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan 1.1 kenan a kasar da kiyasin yawan al'ummar ta a watan Yuli ya zarta miliyan 329 a cewar hukumar gidayar.
Sheki Maryam Dauda a hukumce hukumar zabe ta CENI a jamhuriyar Niger ta fitar da sakamakon zaben kananan hukumomi da na jiha-jiha da kansiloli da aka yi a ranar 13 ga watan nan na Disamba inda alƙalma suka nuna jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu sai dai jam'iyyun adawa na ƙarofin an tanka magudi a zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aika mana daga birnin Yamai
ko da yake an riga an fitar da sakamakon zaben a baya amma a yau ne hukumar ta Seni ta fitar da shi a hukumance Malam Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar ta Seni
yanzu dai sakamako abin da ya bada na zaben kankanin hukumomi akwai parti na faru wanda ya zo na faru shine PNDS Tarayya suna da kujeru 1769 akwai wanda partin da ya zo kungiyar da ta zo na biyu shine MNC da Nasara tana da kujeru 358 kuma akwai kungiyar da ta zo ta uku shine MPN Jamhuriya tana da kujeru 356 kuma ta hudu akwai kungiyar Modern Falmana tana da kujeru 268
dangane da sakamakon zaben jiha-jiha a nan ma jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ke gaba kamar yadda yayi karin haske
a wannan ma parti ne miti shine ya samu galaba PNDS Tarayya tana da kujeru 62 Modern Falmana tana da 40 RDR Change ita ma tana da 40 MNC Nasara tana da 13 kuma MPN Kishin Kasa tana da 10 cikin kujeru 200
haka zalika a zabukan kansiloli ma a cewar hukumar ta Seni jam'iyyar mai mulki ce ta yi jagaba to sai dai jam'iyyun adawa na korafin cewa magudi kawai aka tafka wajen samun waɗannan nasarori Bana Ibrahim jami'i ne a babbar jam'iyyar adawa ta Mudin Lumana
zaben kananan hukumomi da sun kai an ka koma daji cikin tunda an san cikin birane ba yin sata sun kai je daji wanda ma bai kai ba yayi zabe wanda ke shekara 7 ko 8 an ka sha yayi zabe
to sai dai hukumar ta Seni ta ce ba ta da masaniya dangane da waɗannan korafe-korafe
gaskiya ni ban samu wani rahoto ba bamu samu wani shaida ba ta an yi makudi
to fitar da sakamakon zaben da hukumar ta Seni ta yi a hukumance a yau na zuwa ne yayin da ya rage yan kwanaki kadan kafin a kara a zaben shugaban kasa da na yan majalisa wanda za a yi a ranar 27 ga watan nan na Disamba inda anan ma jam'iyyar ta PNDS Tarayya tace za ta yi wa jam'iyyun adawa funtinkau Tahiru Garka babban jami'i ne a PNDS Tarayya
akwai alamu sun nuna abinda sun kai to ƙuri'o'i waɗanda aka kada na kananan hukumomi sun nuna abin nan mai yiwuwa ne muna iya lashe zaben nan tun zagaye na farko
to amma Bana Ibrahim na Lumana cewa yake
wannan abu shi za mu hanawa bi iznillahi ta'ala
to mataki na gaba da za a dauka dangane da sakamakon zaben na kananan hukumomi a cewar hukumar ta Seni shine za a mika shi ga kotun da ke kula da zaben kananan hukumomi a jamhuriyar Niger wacce ake kira tribunal grand instance domin a tantance sakamakon zaben ko an yi sa bisa ka'ida Mahmud Lalo daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger
Kai da Mahmud Lalo da ya hada ya aika mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar motar VOA akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku dade gyara zama dan shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon kyamaci tare da ni Aisha Mukazu. Yau a cikin shirin ciwon kyamaci za mu yi duba ne akan cin zarafi a zamantakewar aure ko su da yake da ke haifar da matsalar tun farko. Da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikan domin samu ƴan uwansu daga cikin ƙangin matsalolin rayuwa domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki. Abin da ya sa kenan Mastery Institute of Applied Psychology ta shirya wani taro domin mata a nan Abuja. Na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, Maryam Gwandu, a game da makasudin shirya irin wannan taro. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon kyamaci.
Ina ɗaya daga cikin organizers kamar idan kana da matsaloli ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa kuma ta yaya za ka yi improving a kan.
Kuma cikin yi bayani a kan baiwa ma'aurata shawarwari kafin a yi aure
sosai,
wanda wasu suka yi amanna cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin Najeriya.
Abin da ake cewa premarital counseling, shawarwari da kuma lurar da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure. Saboda ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana faɗa ba. Wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa ɗan uwana ne, yadda aka girman da ni daban da yanda shi ya samu tashi tarbiyya. So muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba. So daga baya mun rabu na sake yin wani aure. Shi ma haka nan saboda ba mun fito daga wuri ɗaya ba, al'adunmu ba ɗaya ba, muke ta samun matsaloli. Sannan kuma idan har values ɗinki a totally different from that of your spouse, values da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwar ki, idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din, to za a samu matsala, za a yi ta samun clash. Sannan akwai abin da muke cewa a Turanci, you cannot do marriage all by yourself, ba za ka iya yin aure kai kaɗai ba. Duk da cewa a wurarenmu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bare kenan a cikin aure, to wannan maganar ba gaskiya ba ce. Kana buƙatar abin da ya sa the question is wane ne ya kamata ka kawo cikin lamarin aure. Shi ya kamata ka sani, ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka. To ta yanda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata.
Ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata. Wani lokaci a daga gani namiji ne yake cin zarafin matarsa, wasu sa'ilin kuma sai ki ga matan ne.
Ina son mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi. Idan mace ce wani za ki gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi, ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya fita ya je waje. Shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa, ya ki barin ta ta yi mu'amala da ƴan uwansa. Mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure su san lokacin da za su nemi taimako a kan wannan lamarin.
Ina kamar misali yadda nake ce mi premarital counseling yana da kyau. To idan kuka zo under premarital counseling, akwai abubuwan da idan aka tambaye ki za ki san cewa maybe yes you can come and have a common ground, you can work on those. Sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimta cewa idan fa aka yi auren nan, aka ci gaba da shirin auren nan, aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin, to za a samu matsala. Kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini, na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba, yana ganin a'a ki zauna gida aike mace ce you belong home, gane to irin waɗannan. Ko kuma mace kina aikin gwamnati ko kina son kina ra'ayin ki ci gaba da karatu ko kuma wani aiki ko kuma wani business is you know, ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki ki karatun ki ba, oh lalle zan bar ki ci gaba da aikin ki ba, ko kuma za ki yi sana'o'in ki ba. To idan ba a zauna an tantance wannan ba tun a wurin premarital counseling ya kai iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba. Sannan kan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi. To ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo na ce mishi sannu da zuwa, na ɗauko ruwa na bashi ma yana iya wasa mu ruwa. zai ci ai bai tambaye ni kin gane zai ci ai ban ce miki bani da kafa ko bani ya tashi in je ruwa duk wannan yana daya daga cikin cin zarafi kuma idan har ba ku fahimci juna na wani tsantsawan lokaci da aka zo aka yi gaggawarin za a iya samun matsalo lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su to idan aka samu dan wannan rata tsakanin ka aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafi da aure to shine zaka iya fahimta saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko mace za ki ga gani ya za sun taso da zahirin rai su ce ya za a yi musu irin wannan tambaya to duk wannan is a red flag yana nuni da cewa mutumin nan yana da matsala na anger issues and you need to know and you need to be aware dan ka san ta yanda za ka handle wannan problem saboda idan ba ma response ka je ka aure wani mai zahirin zuciya mai zahirin rai ya tashi ya yi ta wannan abubuwan nan he is totally a stranger ba wanda ka sani bane ba wanda ka yi tunani za ka tsara rayuwar ka da shi bane
Dr. Amina Ahmad Shehu likita ce kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron.
Cututtuka da suke ta yawo saboda kazanta da sauransu amma a kwanan nan za ka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abinda ke damun mutane matsalolin da ke damun su saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu mutane suna ɗaukan abu a zukatan su abubuwa na damun su sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba hawan jini ya damu mutane da sauransu saboda haka inda na samu kaina yanzu ba taimaka wa mutane kawai nake iya yi ta abubuwa da ya damu jikinsu ba amma kwakwalwarsu ba saboda wani lokaci mutum ba sai ka ga ba ka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu.
To me kuke fatan cimmawa da wannan taro?
Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala a wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu. Taimako sannan kuma za a taimaka mishi da therapy inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwarsu tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa ba aure kadai ba amma har da misali wanda ya taso ya ga gidan ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta dauki cewa aure ya haka ne haka yaka don haka za ta yi aure miji yana cin zarafin ta amma za ta yi dauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi dan namiji ne kuma ya taso gidan su ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi to sai ya dauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai da cin zarafin matar shi ma saboda haka ya taso ga ana yi a gidansu yara suna koyon abin da suka ga uwayensu suna yi ba wai abin da uwayensu suka gaya musu cewa su bai kuma wani lokacin ma zaki ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa'ensu abubuwa amma ya ce ya tsani wa'annan halayen ya ce ni ba zan taɓa yadda in yi tolerate wannan ba idan mace ce misali amma she is saying it consciously amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kamar a ce shi ne normal.
Ta yaya yanayin halin da mutum yake kai ga yake kai shi a cikin shigar da nan?
Wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta duka irin wani abubuwan da suke damun mutane ban ne mata mata da yara a yanzu kuma abu daya mata ba su da yancin kansu Allah ya halicce mu mata da maza ya halicce mu duka kowa da yancin sa ya dora maza akan mata amma ba cewa wai mata ba su da yancin su saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me addinin mu yake koya mana ba abin da aka yi wasu suka gaya mana ne ba amma mutum ya yi karatun nan ya yi karatun addini shine ma mafi mahimmanci sannan karatun boko dan mace ta tashi ta yi karatu ta san yadda za ta fara haƙƙin kanta ta san yadda za ta fara haƙƙin ƴaƴanta da na iyalinta ta san yadda za ta iya zama riƙe auren ki zamantakewa aure in aure ne tun ma ba aure ne ta san yadda za ta iya riƙe kanta
ta yi sana'a ta tsaya ta kare haƙƙinta ta kare na jama'a yadda za a samu zaman lafiya a samu ragin abubuwan nan da suke damun mu ko irin su fiyade din nan da yadda ake cusgunawa mata wasu lokuta ana hana su yin abubuwan da ya dace
Anan za mu ta sa'aya a cikin shirin ciwon yamace a yau sai a tara da mu a makon gobe domin ci gaban wannan hirar yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu ke wacce ta daidaita mana sauti Julie Mathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya
Gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email Na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Matina yace salon VOA Hausa amincewa da kasafin kudin kasar mu Najeriya na shekara ta 2021 da majalisar dattawan kasar suka yi yayi daidai muna addu'ar Allah ya sa mu talakawar kasar mu gani a kasa saboda an dade ana ruwa kasa tana shanyewa game da kasafin kudin kasar mu kowace shekara muna jin ana kasafin kudi amma mu talakawan kasar ba mu amfana da kasafin kudin Allah ya sa a wannan karon ta sauya zani mu gani a kasa sai sakon hadin gwiwa daga Muhammad Ibrahim Machina da Inusa Barma Machina suka ce VOA Hausa Allah ya kawo da karshen wannan matsalar ta garkuwa da mutane dan neman kudin fansa da ya zama ruwan dare a sassan kasar mu Najeriya ya kuma kawo mana da wamannin zaman lafiya mai daurewa a kasashen mu na Afrika da ma duniya baki daya Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Sheikh Mukuta yace harin da wasu ƴan bindiga suka kai a garin Bosuwa dake jihar Jigawa wani abin Allah wadai ne kuma hakan ya nuna a fili yadda matsalar ke ci gaba da yaduwa a yankin arewacin kasar da fatan gwamnati za ta farka daga barci domin shawo kan wannan matsalar tun kafin a ce wankin kula ya kai dare A sakon hadin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman Takalafiya da kuma Zaidu Bala Kofa Sabuwa suka ce matakan da hukumomin Najeriya suka dauka na hana tarukan jama'a da rurrufe wasu wurare ciki har da makarantu da ma'aikatu a kokarin yaki da coronavirus karo na biyu yayi daidai da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu Sai wani sakon hadin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada da Hashim Abdullahi da kuma Ishaku Mai Shago suka ce salon VOA Hausa to muna addu'a Ubangiji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya kawo mana karshen yin garkuwa da mutane domin neman kudin fansa a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto da kuma sauran garuruwa baki daya amin summa amin Sakonmu na karshe ya fito ne daga Isa Ramin Hudu Haejiya yace muna fatan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kauce wa duk wata hanya da za ta sanya azawa al'umman Najeriya kulle sakamakon cutar coronavirus domin yin hakan zai iya sake jefa al'umma cikin kauyacin hali idan aka yi la'akari da yadda jama'a ba su gama farfadowa daga kulle da ya gabata ba a maimakon haka ina shawartar mahukunta su fito da wasu hanyoyi na musamman da jama'a za su kare kansu ba tare da an sake kora jama'a gida ba Cho madalla yanzu sai labarai a takaice.
Kwararrun masu bincike a Burtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Kwararru a fannin kimiyya na kungiyar NERVTAG sun faɗa wa manema labarai a farkon makon nan cewa sabon nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kashi 71 cikin 100. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kudi na karshen shekara da majalisar dokokin kasar ta amince da shi wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kudin shekara na trillion 1.4 a wani lamari na daban kuma shugaba Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai dauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya dauka akan baki da ke shiga kasar Yana mai cewa za a dauki matakan a hankali ba cikin sauri ba kamar yadda yayi alƙawari a yakin neman zaben sa. Abinda kuma ta yiwu ba zai yi wa wasu masu goyon baya a dauki mataki cikin sauri dadi ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 3:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tsaya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Daniel C. Brown wanda ya hada shirin, sai engineer mu na yau ni ce taku Binti Esteru, nake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum, kuma sai a dace shirin mu a yau da gobe.